Au revoir.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakub Makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi da yau Laraba 12 ga watan Afrilun shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar 'yan kasuwa a yankin Gwandare na jihar Adamawan Kamaru sun shirya wata kasuwa ga musulmi masu azumi don su samu kayan masarufi a kan farashi mai rahusa. Muna kuma dauke da shirin ciwon iya mace da Aisha Ma'azu za ta gabatar. Akwai kuma shirin jaridun Kamaru da Muhammad Awal Garba zai kawo muku, sai kuma sakonmu na watan Ramadana. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Mutane akalla 50 ne aka kashe a yankin tsakiyar kasar Myanmar a jiya Talata. Wani harin jirgin sama da sojoji suka kai kan wasu masu halarta wani taro na masu adawa da mulkin soja a kasar, a cewar kafafen yaɗa labarai da 'yan kungiyar fafutuka na kasar. Sashen Burma na BBC da Radio Free Asia da tashar labarai ta Irrawaddy sun rawaito cewa tsakanin mutane 50 zuwa 100 ciki har da fararen hula sun mutu a harin, suna masu danganta adadin da abin da suka jiyo daga mazauna yankin Sagaen. Kamfanin dillancin labarai na Reuters bai iya tantance rahotannin nan take ba, kuma mai magana da yawun sojojin da ke mulki bai amsa kiran wayar da aka yi masa ba domin neman ƙarin bayani. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi tir da al'amarin da kakkausar suka tare da yin kira da hukunta waɗanda suka aikata laifin, inji kakakinsa. Ya ƙara da cewa Guterres na mai ƙara jaddada kiransa ga sojoji da su kawo ƙarshen wannan tashin hankali kan al'ummar Myanmar a duk faɗin ƙasar. Ƙungiyar Taliban ta faɗa jiya Talata cewa jami'an tsaronta sun kashe aƙalla mayaƙa 8 daga wata ƙungiyar 'yan adawa a arewacin Afghanistan, faɗan da aka yi a lardin Parwan mai tazarar kilomita 120 arewa da Kabul babban birnin ƙasar. Shi ne karan farko da aka gwabza tsakanin dakarun Taliban da mayakan NRF cikin watanni. Akmal Amiri, babban kwamandan ƙungiyar National Resistance Front ko NRF, na daga cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai a maɓoyar 'yan adawa, inji wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron Afghanistan da ke ƙarƙashin ikon Taliban. Sanarwar ta ci gaba da cewa mujahidan masarautar musulunci ba za su bari wata ƙungiya ko wani mutum ya yi barazana ga tsaro da rayuwar al'ummarmu ba. Tana mai amfani da sunan gwamnatin Taliban a hukumance. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban yankin Crimea da Rasha ta naɗa ya faɗa a jiya Talata cewa yankin na cikin shirin tunkara abinda ka iya zama wani harin mayar da martani na Ukraine. Sergei Aksionov ya shaidawa manema labarai cewa dakarun Rasha a yankin Crimea sun gina tsarin tsaro na zamani kuma suna da isassun dakaru da kayan aiki don daƙile yiwuwar harin Ukraine bayan watanni 13 na yaƙi biyo bayan mamayar Rasha. Ya ce ba za mu iya raina abokan gaba ba, amma za mu iya cewa a shirye muke wajen kai hari, kuma ba za mu yi wani bala'i ba. Kalaman nasa sun zo ne kwanaki kaɗan bayan shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya jaddada aniyar Kiev ta sake kwato wannan yanki na tekun Bahar al-Aswad da Rasha ta kwace daga Ukraine ba bisa ka'ida ba a shekarar 2014.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniyar. Ƙungiyar 'yan kasuwa ta yankin Gwandare a jihar Adamawan Kamaru ta buɗe wata kasuwa ga musulmi masu azumi domin samun kayan masarufi a kan farashi mai rahusa, duba da yadda ake fama da tsadar rayuwa a ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu Muhammad Rabiu ya haɗa mana akan haka.
saboda watan Ramadan gaba ɗaya lokaci ne mai bukatar kayan abinci na yau da kullum, kuma galibi yana tare da hauhawar farashin kaya. Kungiyar kasuwanci ta Adamawa ta sake tsarinta ta hanyar tallata kayan masarufi. Mr. Muhammadu Kavai ya kasance wakilin yankin.
Sanu perme de jir sans inquiétude.
Wata dama ne wato da muka ba ma musulmi da za su zo su sayi abinci da suke da bukata ba tare da wahala ba. Yin hakan zai taimaka mana wajen wato buge bakin tsanya na 'yan kasuwa da suke jiran wannan lokaci. Bayan wannan lokaci na azumin Ramadan, hukuma na iya bakin kokarinta saboda taimaka ma al'umma wajen gudanar da manyan al'amuranta. Watan azumin Ramadan wata dama ce da 'yan kasuwa ke amfani da ita domin cika aljifansu.
Cette opération n'est pas née aujourd'hui, nous l'avons toujours menée.
Yau wata 18 kenan muka fara gabatar da irin wannan kasuwa ta baza koli domin taimaka ma al'umma su sayi kayan masarufi a farashi mai sauki. Amma kuma mun fi mayar da hankali a lokacin da al'umma take da bukatan sayan kayayyakin masarufi, a kuma lokacin da wato 'yan kasuwa suke amfani da wannan daman domin tada wato farashin kayayyakin.
Ont besoin de l'accompagnement des pouvoirs publics en ce qui concerne le panier de la ménagère.
Abin da ke kwantar da hankalin mutane akan 'yan kasuwa da ba sa shakkan haɓaka farashi domin biyan bukatarsu.
Nous sommes en train de mener une opération pour la
hukuma na iya bakin kokarinta domin wato ƙaƙaro wato kasuwanni wanda za su rinka taimaka ma al'umma kayan masarufi da sauki. To kuma ba a rasa da yawa 'yan kasuwa da suke zuwa suna wato kafan angulu game da wannan al'amarin.
Aske les échanges soient équitables.
Ba abin mamaki bane tashin kuɗin kayan masarufi. Masu saye sun zuba ma abin ne ido kawai. A cikin watan azumi mai albarka, farashin kayayyaki na ci gaba da tashin goron zabi. A cewar masanin, mamayar da kasar Rasha ta yi ma kasar Ukraine ya ƙara ta'azzara matsalar abinci a yankin kudu da hamadar Sahara. Wanda hakan ya sa aka samu wahalar gudanar da azumin Ramadan da aka fara tun makonni uku da suka gabata. A lokacin buɗe baki, musulmi na kokawa yau ya kada masara, gobe masara ta kada shi. Farashin mai na shafar farashin kayayyaki, don haka ya lalata yanayin mai yin azumi. Rasha da Ukraine ne kan gaba wajen samar da hatsi a duniya, musamman alkama. Rikicin da ke tsakanin ƙasashen biyu ya haifar da matsalan karancin abinci a duniya baki daya. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu da wannan rahoto, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baban leda cigaban labaran duniya.
Shugabar Taiwan Tsai Ing-wen ta yi Allah wadai da atisayin sojan da kasar Sin ta yi a mashigin tekun Taiwan. Tana mai faɗa a jiya Talata cewa Sin bata nuna halin dattaku na wata babbar ƙasa a yankin Asiya ba. Atisayin da kasar Sin ta yi na tsahon kwanaki uku da kammala a ranar Litinin ramuwar gayya ce ga ganawar da Tsai ta yi da kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy a jihar California a makon da ya wuce. A wata ziyara da ta kai ga jami'an Taiwan da na kawayenta da ba na hukuma ba, a matsayina na shugabar kasa da wakiltar kasanmu a duniya, ko ziyarar kasashe da muke kawance da su, ko kuma na tsaya a Amurka da ganawa da abokananmu na kasa da kasa, kuma ba wai kawai an kwashe shekaru ana yin haka ba, wannan shine abin da mutanen Taiwan ke sa rai, in ji Tsai a cikin wata sanarwa. Daga ƙarshe, an yankewa wata mata 'yar jihar California da ke Amurka hukuncin ɗaurin shekaru huɗu a gidan yari bisa samunta da laifin da ya shafi yunkurin da bai yi nasara ba na sace wata mai fashin baki a sashen farshe na muryar Amurka mai suna Masi Alinajad. A ranar Juma'a da ta wuce ne wata kotun tarayya ta yanke hukunci ga Nilufar Bahadurpar ba Amurkiyar 'yar asalin ƙasar Iran bisa samunta da laifin taimakawa da kuɗi wajen yunkurin yin garkuwa da wata mai sukar Iran, kuma 'yar jarida Alinajad wadda ke gudun hijira a Amurka. A watan Disamba ne dai Bahadur Rifar ta amsa laifinta na hada baki da suka saba dokar ikon amfani da uzurin kare tattalin arzikin gaggawa ta duniya. Alkalin ya ce ta hanyar yankewa Bahadur Rifar hukuncin dauri mai tsawo, kotun na son ta aike da sako mai karfi don kashe guwar wasu da ka iya taimakawa Iran wajen kaiwa masu suka Amurka hari. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. Madalla, da fata an shakata da wannan faifan. Yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai saurari, barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata, akalla shirin takarkata kan irin rawar da mata suka taka a zaben 2023. To yau za mu tashi akan bayanan Aisha kan yadda tattaunawa ta kasance da malama Khadija Muhammad da kuma malama Aisha Ibrahim. Wasu na ganin cewa zaben da aka yi an samu koma baya tun da matan da aka zaba ba su da yawa idan aka kwatanta da yawan mutanen da suka fito suna neman taka.
Ko ya a ce wasu da dama ba su samu makaman da suke nema ba, amma abun farin ciki ne yadda zaki ga muna fitowa takara, saboda in ka duba shekarun baya yawan matan da suka fito ba su kai yanzu ba. To da alamu cewa shekaru na wucewa yawan matan da za su ke fitowa takara na daduwa.
To wani irin tasiri zai wa akan mata?
Ke a gani na yadda abubuwa ke tafiya, yadda mata ke jajircewa suke fitowa su tsaya neman takara, wannan ya zance kusan jagoranta ƴan baya suke yi. ƴan baya su to mutane da dama za su yi yunkurin fitowa koda sun san cewa ba za a zabe su ba ko ba za su samu ba. Already an fara samun wannan karfin zuciyar, za a yi kokari duk a ji hage a fito haka.
Na dawo kanki, wace irin matsala kuma in ce wasu irin matsaloli rashin mata a madafun iko zai iya haifarwa?
Zai haifar da matsaloli da yawa, saboda kin ga mata iyayenmu ne gaba daya, kuma mata suna da tausayi fiye da maza. Idan mace ta samu mukami za ta taimaka ma al'umma sosai. Zai wuya a samu mace da ba ta da taimaka ma ƴan uwa ko mutane a waje, zai wuya a samu irin wannan mace, saboda mace Allah ya yi ta da tausayi ne, kuma ko me take yi tana kokari ta ga ta faranta ma dubu rai kafin ma ta faranta ma kanta. So in mace ta samu mukami zai taimaka ma al'umma sosai, za ta taimaka ma waɗanda suke da bukatu, marayu, waɗanda suke neman ci da sha, waɗanda suke neman lafiya, damuwanta kenan. Ai ko ma waɗanda ba su hau ba, ki kula ki gani matan wanda suka hau, matan waɗanda suke da mukami, za ki ga abinda suke neman yi su taimaka ma waɗanda ba su da shi, ba su da hali, yawanci za ki ga hakan ne. So idan mata suka samu irin waɗannan positions din, za ki ga cewa suna taimaka ma mutane sosai, kuma zai taimaka ya karfafa wasu matan na baya su ga cewa okay, ina so in zama kaman wace, to in zan zama kaman wace dole ne kaza, dole ne kaza, dole ne kaza. So kin gani ta sa ma wani ko wata tunanin bari ta yi abu mai kyau, ta samu mukami ita ma ta taimaka ma wasu, ta yi suna irin nata.
Me zaki dora malama Aisha?
A fahimta ta, ya rashin mata a madafan siyasa, madafan ikon siyasa, yana janyo matsaloli daban-daban wanda har yanzu manyan mu ba su fahimta ba, ko in ce gabaki ɗayan al'umma ba mu fahimta ba, saboda akwai matsalolin da al'umma gabaki ɗaya ake fuskanta wanda mace ce kurin za ta iya gano bakin zaren matsalolin nan ta kawo ƙarshen shi. Misali zaki ga matasa marasa sana'a, wasu zaki ga suna yawo akan titi, wasu har sun fara fita a hayyacinsu akan shaye-shaye ko wani abu, wasu suna makaranta, duk dai wahalan duniya ba hali a biya kuɗin makaranta. Uwa ce a gida ita kadai tana ci daga hannu baka hannu ƙwarya, ita kadai san halin da suke ciki, sannan kuma ita kadai san me yake mata ciwo, ita kadai san halin da ƴaƴanta ke ciki. Misali kuma yara zaki ga irin almajirai, karamin yaro wanda bai wuci ya bar cinyar mahaifiyarsa ba, amma zaki ga ya baro gidansu wai yana almajiranci, sanyi rana duk akan shi, babu kayan arziki, ba takalmi, bari abinci, duk waɗannan abubuwan. Sai kuma irin cin zarafi na yara mata da sauransu, mace ce kurin za ta iya fuskantar wannan matsalan kai tsaye ta yanke hukunci mai karfi akai wanda zai yi matukar wuya a samu wanda zai tsallake, saboda za ta yanke ne da zuciyar uwa, za ta yanke wannan hukuncin ne da zuciyar uwa.
An samu wacce da ta fito ta tsaya ta yi kara da maza a jihar Adamawa, har yanzu dai ba a bayyana sakamako ba wanda mutane suke gani ana neman a hana ta wannan mulkin.
Ni a gani na gaskiya na ɗaya nasara ta farko shine an samu macen da har ya kai ya kawo ta kai stage ɗin fitowa takarar governor. Wannan ko ta ci ko ba ta ci ba nasara ne a gurin mata, na a duba, na a zo a gani. Sannan kuma idan har ta ci, ni a gani na abu ne wannan dama ne da ya kamata a ba wa mace a ga abin da mata za su iya yi. Akwai abubuwan da dole a ba wasu dama waɗanda ba su taɓa gwada, waɗanda ba su taɓa nuna nasu basiran ba, su a ba su dama su nuna tasu basiran. Don ta ci zaben ko an yi ƙoƙarin ne ko wani abu a gani na ba abu bane gaskiya ba abu bane mai kyau a bata dama saboda an sani not easy ban san yadda zan fade shi da Hausa ba ga namiji yayi gasa da mace akan abu kuma mace ta cinye shi gasan tabbas zai ke jin kawai shi ya fada a idan duniya ya fada a idan ta don har ko ta halin kaka sai yayi kokari ya kwato wannan abun koda a ce bai ci ba zai kokari ya kwace kinga masu nuna su ba su supporting mace ta fito shakara ko wani abu suna da dalilin su saboda idan kika duba addinin mu bai ba da dama ga mace ta fita ta yi cuɗanya da maza ba amma kuma bai ce kada ta fita ba kada mu mance da wannan bangaren ita ma akwai hukunce-hukuncen da suka hau kanta in dai har ta san za ta kiyaye su to lafiya lau za ta iya yin takaranta ko wani abu amma muna mancewa gaskiya idan har za mu ɗauki addini mu kare abu mu tabbata mun san hukuncin da yake kan wannan abin da muke faɗa kuma tabbas za ta fuskanci kalubale a gaban ta
yana da kyau inda aka samu matashiya da ta kai shekara 30 ba da ta samu kujerar majalisa abin da dai muke saka ido shine za ta yi ne kyau ko mara kyau amma a tunani na in ta samu masu ba ta shawara na gari za ta yi mai kyau za ta koyi mai kyau ma jama'a ma al'umma da kuma zai karfafa ma wasu matan gwiwa su ma su fito su nemi takara kuma da yawa za su ci gaba da binta cewa okay wannan fa da za ta shugabance mu ta jagorance mu ta kai mu inda ya kamata
kalubale ma sosai sosai saboda zaki ga mutane da dama za su ke mata kallon bata kai ba bata kai ta yanke wani hukunci ba ko wani abu duk dai irin fuskan za su rinka kallon ta da wani irin fuska haka wasu ma har dariya za su ke mata irin wannan ce ta fito irin ta gogi kafada da maza haka ko wani abu ta yi gasa da su ai bata kai ba to irin duk wannan raina kwande.
Isararo duka-duka a yi abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kina a cikin shirin ciwon ya mace. Sai kuma zuwa makon gudu idan Allah bai kowa mai kuma ya raya mu sake dawowa da wani shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu sai Sulaiman Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu kake cewa kulilaki.
To madalla a gaida Aisha Mu'azu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da shirinmu na gaba.
Zan fara shirin ne na wannan makon ne da jaridar Rambitasiyon ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma tsokoke ta yi kan yadda rayuwar al'umma ke faɗawa ciki na halin da kayayyakin masarufi a yanzu haka yake tashin gwauran zabi a ƙasar sai dai gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru tana rashin koƙon kula domin yanzu haka 'yan kasuwa su ne suke cin gashin su babu baka a faɗin ƙasar sai kuma jaridar da misali ita kuma cewa ta yi masu sayar da maganin fayalan fata a kasuwannin bayan fage suna jefa rayuwar al'umma cikin wani hali na rashin tabbas da kuma rashin ingantaccen maganika da suke sayarwa al'umman shi ne jaridar ta ja hankalin gwamnati musamman ma ta bangaren kiwon lafiya da cewa su yi kokari su maido da doka da oda cikin gaggawa domin kan lamarin ya zama ruwan dare a faɗin ƙasar. Jaridar Cameroon Tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar ƙasar Chad suka aiko manzo na musamman domin yi wa shugaba Paul Biya godiya a ofishinsa da ke birnin Yaounde kan yadda ya ba wa gwamnatin mulkin kwale shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron su na haɗin kan ƙasar da kuma yafe wa juna. Shugaban mulkin kwale Janaral Muhammad Idris Deir Itno ya ce shugaba Paul Biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron. Jaridar Economy kuma cewa ta yi jihohin guda shida na ƙasar Jamhuriyar Kamaru za su iya faɗawa cikin wani hali na tsananin ruwan sama kamar da batun kwarya kuma ruwan saman zai iya yi musu mummunan ta'adi a daidai wannan lokaci da ake gudanar da ruwan sama a ƙasar Jamhuriyar Kamaru shi ne jaridan take jan hankalin gwamnatin ƙasar Kamaru da cewar ya cancanta a yi kokari na ganin cewa an gudanar da nasu ayyuka na musamman na katta kwana domin kar ruwan saman ya laƙume rayuwar al'umma. Jaridar Ecohosan ta kuma cewa ta yi gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta gudanar gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zamin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a fadin kasar ta Koriya Kamaru. Za mu kammala shirin da nuna muna wannan makon ne dai da jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru, ana ita kuma ta gulmuta mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na CDC da ke bangaren yan aware sama da guda 1000 ne da yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni 30 da kamfanin bai yi ba. Sannan kuma ƴaƴan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Ta gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma sai darussa azumin watan Ramadana.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dan uwanku ne Muhammad al-Khamis Khalil, sashin da'awa ta kungiyar Aikodes Accra a Ghana. Babu shakka makarantar Ramadana wato wata makaranta ce da take kunshe da darussa masu girman gaske, wanda dukkan wanda ya shiga wannan makaranta ya karanci waɗannan darussa da kyau, ya fahimci ma'anansu, babu shakka zai fita da ainihin wata ainihin da da mai kyau wanda zai yi rayuwarsa kyakkyawar rayuwa tsakanin shi da Allah ya kyau, tsakanin shi da karan kansa ya kyau, tsakanin shi ma da bayin Allah zamantakewansa ya kyau. Saboda idan ka lura kalimar azumi wato ma'ananta a larabce al-imsak, as-sawm al-imsak, wai kamewa, kamewa ga barin cin abinci, ga barin shan abin sha, ga barin shahawan jima'i, wannan a zahirin kamewa kenan. To haka zalika ne kamewa ga barin jin abin da bai kamata ba, gabarin fadar abin da bai kamata ba, gabarin kallon abin da bai kamata ba, gabarin zuwa da kafa inda bai kamata ba. Dokoki na Allah biyu ne, umurni da hani, yi kada kai. To idan mutun ya kiyaye waɗannan dokoki, babu shakka za ka ga zai zauna lafiya da Allah, ya zauna lafiya da bayan Allah. To daga nan ne za ka samu mutun ya zamo yana da tausayi zuciyarsa, yayi raushi, ya zamo bawan Allah kyakkyawan mutun, ya zamo yana tausaya ma dan uwansa. Ka kalli me azumi a yayin bude baki, duk abin da yake mallaka komin kankantansa yana kokari ya raba ne ya tsamma dan uwansa wani koda bantalin wato dabino ne. Kenan mai azumi yana tausaya ma wato dan uwansa kamar yadda yake so ma kansa alkhairi, haka yake so ma dan uwansa. To daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata, tiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna, hakika za ku zabo masu kiyaye dokokin Allah. Allah ba mu wato azumi mai kyau, ya sa mu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi wacce ita ce ainihin takawa.
Amin summa amin. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
To baba ga labaran a takaice. Mutane akalla 50 ne aka kashe a yankin tsakiyar ƙasar Myanmar a jiya Talata a wani harin jirgin sama da sojoji suka kai kan masu halartar wani taro na masu adawa da mulkin soja a ƙasar, a cewar kafafen yaɗa labarai da 'yan ƙungiyar fafutuka na ƙasar. Sashen Burma na BBC da Radio Free Asia da tashar labarai ta Irrawaddy sun rawaito cewa tsakanin mutane 50 zuwa 100 ci har da fararen hula sun mutu a harin, suna masu danganta adadin da abin da suka jiyo daga mazauna yankin Zagin. Kungiyar Taliban ta faɗa jiya Talata cewa jami'an tsaronta sun kashe akalla mayaka 8 daga wata kungiyar 'yan adawa a arewacin Afghanistan, waɗanda aka yi a lardin Parwan mai tazarar kilomita 120 arewa da Kabul babban birnin ƙasar. Shi ne karo na farko da aka gwabza tsakanin dakarun Taliban da mayakan NRF cikin watanni. Shugaban yankin Crimea da Rasha ta naɗa ya faɗa a jiya Talata cewa yankin na cikin shirin tunkara abinda ka iya zama wani harin mayar da martani na Ukraine. Sergei Aksyov ya shaidawa manema labarai cewa dakarun Rasha yankin Crimea sun gina tsarin tsaro na zamani kuma suna da isassun dakaru da kayan aiki don daƙile yiwuwar harin Ukraine bayan watanni 13 na yaƙi biyo bayan mamayar Rasha.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu can da la'asariya, za a ji wasu abokan aikinmu da kyau da wani sabon shiri.
ya zama da Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya shirya da tare da bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan hantsin Mr. Carl Baba Yakubu makirin ne daga nan birnin Washington DC. Nake sallama da ku, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.